السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعد حقولي واندا زي سورادو وانا تراكن ساكمكوان أنسى موانتا مسؤولي لي كأن واندا بقى أدوكا رجا فرقوان كاراتون با أنسى ومسألة منتي بيار نا كاراتون. أي حقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا أقول har aka ci galba akan musulmi, aka kashe mutum 70 suka yi shahada daga cikin musulmi, sannan daga ba musulmi suka ci galba akan su. Abu Sufyan ne ya jagoranci wannan yaki din, kuma ya zo yana wa musulmi dariyan gayya, yana musu dariyan ta yawmu biyawmi badrin wal harbu sijal, mun rama abin da kuka mana a ranar Badar, a yakin Badar. Dama yaki haka yake, sijal yana jujjuyawa ne, yawmun laka yawmun alaik, wata ran wato kai nasara wata ran kuma ai nasara akan ka. Amma a fatawa Makka ya tsorita tun kafin a zo, saboda haka ya musulunta manzon Allah ya ce duk wanda ya buya a gidansa kuma kar a taba shi. To haka na aka shiga garin da yaki, mutane suka dinga gudu, wasu ana ba su amana sun shiga masallaci ko gidan Abu Sufyan. Manzon Allah ya ce duk wanda ya maida takobinsa a cikin kubensa ya amincece ne, kamar yadda takobinka cikin gidansa to a dale ka, ka riga ka yi tsaron daki shi ma ba a taɓa shi. To ka duba garin Makka da Quraishawa suka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya koma garin Madina ba tare da yana son barin garin Makka ba, dama kuma tsoron da suke yi kar ya mallaki garin Makka suka kore shi. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi kuma ya mallaka masa wannan garin, ya zama garin musulunci, shi yake iko da shi. To dama haka addinin musulunci yake ci gaba a hankali a hankali. Za a iya samun matsala a farko, amma idan aka jure aka ci gaba da tafiya, nasara kuma tana nan gaba. To aka kai wannan yakin a wannan shekaran ko a wannan ranar, mutum 2000 suka shiga musulunci, mutum 2000 daga cikin Quraishawan Makka wanda da suke yaƙi Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma da su ne aka tafi yakin Hunain. Daga Makka ba a koma ba, aka tafi Hunain aka je aka yaƙi da mutum 12,000 kenan, an samu ƙarin mutum 2,000. To a ranar bayan an ci garin Makka da yaƙi, washe gari manzala ta sama ya faɗi wata magana, in ji Abu Shuraihin, ya ce ya ji manzala ta sama ya ƙulu ƙaulan, yana faɗan wata magana da ina so ya ƙarfafa maganan. Sai ce sami'atu udunaya, kunne na biyu sun ji magana, wato ba wani ne ya gaya masa, don sahabbai wani lokacin sukan ji hadisin wajen wani sahabi, wani sahabi sai ce musu manzon Allah ta sama ya ce kaza, in sun tashi kawai sai su ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya faɗa, ba za su faɗi sahabin ba, ba sai sun faɗa ba, babu bukata, don sun yadda da shi, ba bukatan su faɗe shi, bari a yi bincike a kansa. Wannan shi ake ce masa marasilus sahaba, kuma hadisai ne ingantattu, irin hadisin Abdullahi bin Abbas galibi ba ya ji su ba ne da kunnen, haka nan hadisin Abu Huraira, hadisin su Abdullahi bin Umar da sauransu. Ya ce sami'atu udunaya, kunne na guda biyu sun ji maganan, wa wa'ahu qalbi, kuma zuciyata ta haddace magana ta kiyaye, kunne na ya ji kuma kwakwalwa ta tariki. Nan sai ce zuciya ko malamai sun saba ne, hankali ne mai riƙe abu ko zuciya? Wani lokacin mun yi ta sai faɗi zuciya a mu hankali, ko hankali a muhallin zuciya, kamar da ake hada magana shine da hankalin mutum da zuciyarsa wuri ɗaya suke. A ganin ba ka da zuciya ba ka da hankali, saboda haka kenan hankali shine na'uran da take cikin zuciya ne, kamar memory ɗinta wanda yake riƙe abubuwa. To in babu zuciyan kuma ba za a samu inda memory zai zauna ba, kamar hansen ne, in ba hansen ɗin za ka yi memory ka zai aiki ba, zai yi ba. Saboda haka hankali da zuciya ita ce mai riƙe ilimi, ita ce mai fahimta, mai kiyaye abubuwa. Yasa Allah ta'ala ce za a tambayi zuciyar mutum ko? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul, da jinka da ganinka da kuma zuciyarka za a tambaye ka ranar alkiyama. Dai saboda haka sai ce wa wa'ahu qalbi, zuciyata ta kiyaye ta haddace, zuciya ne mai haddace karatu. An tambaye Abdullahi bin Abbas bima adrakta al-ilma, da me ka samu ilimi? Yace bilisanin sa'ulin wa qalbin wa'in, da harshe mai yawan tambaya da kuma zuciya mai kiyayewa, da shi na samu ilimi. Ka zama mai yawan tambaya, tambaya mai amfani, ka zama mai riƙe abin da ake gaya maka, to za ka samu ilimi. sai ce wa absaratu aynaya, kuma idanuna guda biyu sun ji wannan karatun, ai sun gani, wato sun ga abin da manzo Allah ya faɗa. Me yake nufi kenan a gabansa aka faɗa? Wato babu hijabi tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kariya, gashi dare da yaji. Yanzu in ka ji abu a radio ko a hansel ko a computer, baka ga mutumin, kaga idonka bai gani bai ji ba, kunnenka ne. To amma ya kirikiri a gabansa aka faɗi magana, wannan zai karfafa maka magana, saboda maganan da aka faɗa a gabanka ta fi tasiri fiye da wanda ka ji ba a gabanka aka faɗa. Yanzu bari ma misali, wani zai zo aure, zai zo yayi karatu, yayi wa'azi, ai ta kuka, ai ta kuka a wurin karatu. Amma da za ka ɗauki kasar ɗin ka kai wa wani, kuma bai zai kuka ba, saboda tasirinsa kana tare da mai karatun ya fi akan wanda shi kuma jiye. Ko kuma karatun ya shige shi, ya masa tasiri, ya canja masa halayensa, saboda a gaban malam ɗin yake yana jin karatun. Amma in kasar aka sa masa, ƙila bai zai masa wannan tasirin ba. In ka zo ka zauna inda ake karatu, sai ka ji imaninka yana ƙaruwa, imaninka har a tashi. Amma inda kasar ne zai ƙaru, amma ba zai kai ga kamar a ce a gabanka ake yin abun kana gaban malamin ba. To shi yasa nan yace idona ya ji abin da ya ga abin da manzon Allah ya faɗa, ma'ana a gabana aka yi wannan magana, ma'ana ba sauti na ji daga nesa ba. Sai yace wa absaratu aynaya hina takallama bihi, idona ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya magana, ya faɗi wannan magana, shine lokacin da ya magana da wannan magana, lokacin da ya faɗe ta. Hamidallah, ga abin da yace hamidallah, manzon Allah ya fara da yabon Allah ne, wa asna alayhi, kuma ya yabe shi, duk ma'anarsa ɗaya ne, hamida da asna duk ma'anarsa. To da haka manzon Allah sun ma kafin ya yi magana ko ya fara khutuba, sai ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala. In ya yabe shi sannan sai ya ce amma ba'du, sannan sai magana. Wannan kuma don ka karkato da hankulan masu sauraro, da za ka zo mutane suna tare kawai sai ka fara magana, ka kawai, to wani bai ji farkon maganan ba, sai zama tsakiyan zai ji ko ƙarshen. Amma da mutane sun taru sai ka fara inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya la, har zuwa ƙarshe. Sai ka ga kowa hankalinsa kuma ya dawo wurinka, kafin ka gama wannan muqaddiman ne bon Allah kowa ya fiskance ka, saboda haka sai ka faɗi kuma sakon da kake son ka faɗa. Amma haka kawai babu hikima, ka zo wurin mutane za ka yi nasiha kawai kai tsaye kawai ka fara nasiha, sai ba ka ɗauko hankalinsu ba tukunci zuwa gare ka, sai zama wani ya ji farkon maganan, wani kuma bai ji ba, kuma bai zai fahimce ka ba. Saboda haka manzo Allah sai ya fara da yabon Allah subhanahu wa ta'ala, thumma qala, sannan sai ya ce inna makkata harramaha Allah, makka ubangiji ta'ala shi ne ya haramta ta, ya haramta a yaƙi a cikinta, ya haramta kuma a tsinci wata bishiya, a sare wata bishiya a cikin garin Makka, ko a tsinci wani abin nan, a yanke wani ciyawa a cikin garin Makka, ya haramta wannan. Shine ma'anan harama ta zama harami, ba za ka je ka yaƙi a cikin garin ba, ko da kafirai ne a garin, sannan ba za ka ainihin yanki wata ciyawa a cikin garin Makka ba, sannan kuma ba za ka sare wata bishiya ba, kuma ba za ka farauci abun farauta ba, ko da kaga barewa ko gada ko baro yana binka a baya babu mai shi, ba za ka kama shi ba, haramun ne. Sai ya ce walan tuharrimha an-nasu, walan tuharrimha an-nasu, mutane ba su haramta Makka ba. Me ma'anar wannan magana? Wai Makka ba kuma mutane ne haka kawai hasashensu suka ce ya kamata kar a yaƙi a Makka ba, ko bai kamata ana kama abun farauta na Makka ba, ko kar a sare bishiya a Makka ba, a'a, an haramta ta ne da wahayi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ba wai kawai maganganun mutane ba ne, ba kitabun ra'asi ba ne, a shaci magana a faɗa ta yi ta yawo har a ɗauka kuma haka abun yake. Don akwai wanda yawa ne ka ji an tafi cewa haramun ne, to wannan ne wane ne bayani, wannan ya tafi, babu aya babu hadisi a kansa. To Makka ba irinsa ba ne, ubangiji ta'ala shi ya haramta Makka da wahayi, ya sa ya ce walam tuharrimha an-nas, mutane ba su haramta Makka ba, Allah ne ya haramta garin Makka, garin Makka ya zama harami. Wasu abubuwa na halal ne da za ka iya a wani garin, amma a Makka kuma haramun ne ka yi su, kamar kama abun farauta ko kuma wato ainihin yin yaƙi ko makamancin wani. Anan ya ce walam tuharrim hannas, ko walam yu harrim hannasu ne, annasu mace ne ko namiji? Namiji, muzakkar ne, ma'ana lafazi ne muzakkar. In ka ce annas mutane, to kuma aka ce walan tuharrimha annas, kinan da aka mata ce walam yuharrimha annas, za ta ce harrama annas kamar me yasa aka kawo ta'un, aka ce walan tuharrimha annas kamar mace. Saboda me? Saboda jam'u taksir ne, jam'u taksir, jam'u taksiri ya halatta ka yi ta'anisi ko tazkiri. Za ka ce ƙalan nasu ko ƙalatin nasu, kowane ya halatta ka bana, amma ba za ka ce ƙalatin muslimuna ba ko ƙalatin mu'minuna, saboda jam'u muzakkar ne salim, sai dai ƙalan mu'minuna. Kaga qad aflaha almu'minun, ba za ka ce aflahat ba, saboda jam'u muzakkar salim, dole sai dai abin nan ka tafi da shi akan namiji. To amma jam'u taksir wanda bai da wawul jama'a a jikinsa, bai da abin nan wawu na jam'u taksir, wannan ya halatta na jam'u muzakkar salim, ya halatta ka mai da shi ta'anisi ko tafkiri. Kamar Ubangiji Ta'ala ya ce qalatil a'rabu amanna, kaga al-a'rab jam'u taksir. Aka ce tilka rusulu faddalna ba'un, ba ta ce ulaika rusulu ba, tilka aka mai da shi kamar me mace, qalat lahum rusuluhum, qalat lahum ba a ce qala lahum, kuma a rusul maza ne, ba a yi ma annabi daga cikin me mata, wa ma arsalna min qablika illa rijalan, amma ka ce qalat lahum rusuluhum, saboda jam'u taksir ne, shine jam'in da aka canja mufradin sa ya bada adadi mai yawa. Kaga ar-rasulu, to da aka ce ar-rasulun, to shi jam'u muzakkar sa ne, amma ka ce ar-rusulu, kaga an cire wawun, an canja me, an canja mufradinsa. To shi yasa nan aka ce walan tuharrimha annas maimakon walan yuharrimha annas, ba kuskure ba ne, daidai ne, saboda annasu jam'u taksir, mufradinsa al-insan. Yace fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir, baya halatta ga mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira, an yasfiqa fiha daman, ya zubar da jini a maka. Wato sai a ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira, wato ba abinda za ka haɗa mutum da shi ka tsori ta shi kamar ka haɗa shi da Allah da kuma ranar lahira. Kisa ma da yawa manzo Allah yana faɗa wannan magana, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu falyukrim jarahu falyaqul khayran aw liyasmut, ko ne sai an ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai a faɗa. Wanda ya imani da Allah da ranar lahira, imani da Allah zai sa ka ji tsoron Allah, imani da ranar lahira zai sa ka ji tsoron azabar ranar lahira, to sai ka dena abu ko kuma kai abu. To shi yasa anan aka ce fala yahillu limri'in, ba halatta ga mutumin da yu'minu billahi, da ya imani da Allah, wal yawmil akhir, da ranar lahira, an yasfiqa fiha daman, ya zubar da jini a garin Makka, ko da ko ta hanyar yaƙi ne, zai ce akwai kafirai a Makka, bari mu je mu yaƙe su, ba ya halatta. Makka an haramta yaƙi a garin Makka, shine ma'ana an yasfiqa fiha daman, babu yaki. To amma idan mutum ya yi laifi sai ya gudu garin Makka, ba ya yi laifin kisa, kamar ya kashe wani a wani wuri sai ya gudu garin Makka don kar a kashe shi, saboda an ce kar a zubda jini a Makka, wannan zai cece shi? Ba zai cece shi ba. Kishafi za a yi, wannan yana zaman kansa ne. Ko barawo ya gudu ya shiga garin Makka, sai a yanke hannunsa? Ba zai hana a yanke hannunsa. Za mu zo ƙarshen wannan hadisi, zai yi wannan bayani. Yace abun nan an yi sika fiha daman, baya halatta wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya zubar da jini a garin Makka, ma'ana ya yaki a garin Makka, ya yaki kafirai. Wala ya abida biha shajara, kuma ba dai tsinki bishiya ko ya yanke bishiya a garin Makka ba, sai dai yankai ka dasa bishiyar, bishiya a tsaye ga haramin Makka, ka je ka ce za ka sare ta, baya halatta. Shine ma'anan ya abida, ai la ya qada'uha fil mi'bad wa huwa al-alatu kal fa'si, ke ba yanke shi da mi'bad, shine wani abun tsara ne kaman gatari, kamar a ce gatari ko magirbi. To ba za ka je ka kama da wani karfe ko adda ne ko wuka ne ko gatari ko magirbi ko fatanya ka kama tsarin bishiyoyi a Makka ba, haramun ne. Shine ma'anan la ya'budu shajara, la ya'budu fiha biha shajaratan, ba zai sare wata bishiya a garin Makka ba. To ta ƙila wani ya ce to ai an ce ka bara a yaƙi a garin Makka ba, haramun ne, kuma in ka imani da Allah da ranar lahira kar kai. To ya manzo Allah ta sama shi kuma je yayi da shi da sahabbansa, suka yaƙi kafurai har suka ci garin, har ya sa a kashe wasu, ya ce ko sun maƙalƙale da rigan ka ba a kashe su, kuma aka kashe su. wataƙila ya ce a to manzon Allah ya yi kuma a ce a haramta to sai manzon Allah ta sama ya ce fa in ahadun tarakkasa liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha idan wani daga cikin musulmi tarakkasa sai ya ce a akwai sauki a cikin al'amarin ai zaka iya yi shine ma'anar tarakka liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya yi yaki a garin Makka a shekara ta takwas to idan wani ya zo ce muku ya zaka ce haramun ne alhalin mazala ta sama ya yi yaki a garin Makka to mazala ta ce faqulu ku ce masa inna allaha kad adina li rasulihi Allah subhanahu wata'ala ya yi wa manzonsa izini ya yi yaki a garin Makka walam ya azallakum ko kuma bai muku izini ba ku sauran musulmi shikenan magana ta kare kaga wani ya zama khususiya ta manzon Allah sallallahu wani hukunci ne da shi kadai aka ce mance shi da shi an halatta masa yaje shiga garin Makka yaki kafurai halan ne amma wani daban ko bai sai jagoranci yaki yaje garin Makka yaki kafurai ba a sai akwai hukunce hukuncen da manzo Allah ne kawai aka halatta masa misali auren mata sama da hudu ba mai yi sai manzo Allah sallama karanta ko ka aure mace ba wali daga sama aka daura auren sa da Zainab ko mace ta zo ta baka kanta kawai ka ce na karba baka isa ba amma manzo Allah ta sama isa ka ko ba sadaki manzo Allah ya halatta mace ta zo ta bada kanta babu sadaki kuma ya aure ta sai dai bai taba yi ba duk matan sa sai da musu sadaki tare da cewa an halatta masa to da haka kenan wasu hukunce hukuncen ya halatta manzo Allah ya kai kuma bai halatta ba to amma ba a da'awar cewa wannan abu ya ke banci manzo Allah ta sama sai in kana da hujja in shi yayi yace ko kuma haramun ne shikenan ya ke banci manzo Allah ta sama amma in bai hana ba to asali shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko yi kikkiawa ya tabbata muku ga manzo Allah ta sama duk abin da yake halal ne a hakkin sa to mu ma ya halatta a hakkin mu in mutum yace ai wannan khususiyar sa ne sai mu je kawo dalili shine don asali shine abishi an ce wa'i'u Allah wa'i'u rasul in ka ji wannan wurin shi kadai ne kar abishi anan to akwai dalilin da ya nuna kar abishi alqur'ani ko hadisin sa ko shi yasa manzo Allah sama ya ce Allah ya mini izini ne ni in yaki mutanen Makka a wannan shekara walam ya azallakum ku kuma bai muku izini ba ku sauran musulmi saboda haka sai ku tsaya inda Allah ya tsai da ku sai ya ce wa innama azina li sa'atan min naharin ni kan ya mini izini ne wani dan lokaci na yini na yi wannan yaki ne summa adat hurmatuha alyawma sannan yau kuma sai zama haramun ne a yi wannan yaƙi a garin Makka ka hurmati habil ams kamar yadda jiya ka duba shi manzo Allah ta sama ya zo jiya kenan haramun ne yaƙi a garin Makka yau kuma yau ne ranar fatawa Makka ranar yaƙi a Makka an halatta masa to gobe kuma haramun ne haramcin ya dawo sannan a ran da yaƙi din sai ce sa'atan min nahari wani dan lokaci na yini kenan ba duka yini bane ko ya zo a riwayan abunnan Imam Ahmad fil Musnad an Amri bin Shu'aib an abihi an jaddihi yace min tulu'i shamsi ila al-asr wato daga fuduwar rana ne zuwa al-asr aka halatta masa yakin kuma iya wannan lokacin yace garin Makka da yaki gaba daya daga fuduwar rana zuwa al-asr kawai inuwar ka ta kai daidai tsawon ka to kenan daga bayan al-asr din nan haramun ne kuma kai yaki a garin Makka ga dama ya tsara abun sa ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya haramta wa saboda haka a had duniya da tashi Makka haramun ne kaje kai yaki shi yasa yace summa adat hurmatu wa sannan haramcin yin yaki a Makka ya dawo al-yawma yau ran da yake magana nan shine washe garin yaki a Makka an yi yakin yau washe gari ne ya fadi wannan magana yace to yau haramcin ya dawo ka hurmati habil am kamar yanda jiya kafin ayi yakin Makka ta zama haramun saboda haka yanzu yau ma haramcin ya dawo sai kuma yace wal yuballighi shahidul ghaiba wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan shikenan sako ne manzo Allah ya fade shi yace kuma a isar ana ta isarwa kuma mu ma gashi a ga wurin mu wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan to anan manzo Allah ya sama abubuwa guda biyu ya fada a hadisin nan yayi magana kar a zudda jini shine me kar a yaki sai kuma ya magana ba a yanke bishiya a Makka sai kuma yace to ni yanzu an mini izini in wani yazo yace to ai manzo Allah ta sama ya yaki a garin Makka sai yace to ku ga masa ni an min izini a lokacin an halatta mini daga ba aka sake harantawa daga nan daga yanzu ba wanda ya halatta masa. To me aka halatta masa? Yakin ne ko har da yanke bishiya? Kaga shi ba ya magana a kansa ba. To tunda ba ya magana a kansa ba, to yanke bishiya ba halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka bai taɓa bishiyoyin Makka ba. Su din kam haramun ne, har manzala ta sama shi ma haramun ne a kansa ko a gare shi ya taɓa wannan bishiyoyi. Kenan yakin ne aka halatta masa zudda jinin kafirai a garin Makka. Amma ba a halatta masa yanke bishiya ba. A ƙarshen hadisin kamar yadda Bukhari ya rawaito, sai aka cewa Abu Shuraihin ma qala Amr, menene Amr bin Sa'id ya faɗa, shi rawin hadisin kenan. Sai yace qala yace ana alamu minka ya Abu Shuraihin, da ya gaya Abu Shuraihin wannan hadisin, sai yace Abu Shuraihin na fika ilimi, na fika fahimtar wannan hadisin. Domin hadisi yana cewa la yasqu fiha daman, la yasqu fiha daman, ba zai zudda jini ba. To kaga daman dinnan nakiratun ne fi siyaqi annafi yufidu me al'umum, kenan kowane irin jini ba za a zubar ba, ko da wani ya kashe wani ya shiga garin Makka ba za a kama shi a me ba. Shi ne zahirin hadisi yadda ya nuna. In ka fahimci haka, to baka fahimci hadisin ba wajen Amr bin Sa'id. Ya sa ce na fi kam ilimi. To shi ya sa sai ya ce shi sai ya ce la yu'izu asiyan, a wata riwaya la tu'izu asiyan. Makka ba ta kare mai barna mai sabon Allah. Idan mutum ka sabon Allah za a kama shi a yi maganinsa. Shi ne ma'anar la tu'izu asiyan. Don Ubangiji ta lati wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin alim. Kai ko nufin Makka kai da barna, Allah ta'ala yace sai ya ɗanɗana maka azaba. Kaga idan kai nufin sabon Allah baka aikata ba, to sai a yafe maka. In ka bari don ka baka lada dai ma, amma Makka in kai nufin zaka saɓi Allah ma kai laifi sai dai in ka tuba. Amma wani sabon Allah kai niyan zaka yi sai ka fasa, to baka da laifi. Amma Makka ko Ubangiji ta ce duk wanda ya nufin ya je wani zalunci ko barna a garin Makka, Allah ta lati za mu ɗanɗana masa azaba, sai dai in ya tuba Allah ya yafe masa. So da aka sai ce la tu'izu asiyan wala farran bidamin, ko wani wanda ya gudu da jini. A ce mutum ya zudda jinin wani, ai an ce Makka ba a zudda jini, sai ya gudu ya je ya shiga garin Makka domin kar a kashe shi, kar a yi kisasi. Don tsoron kar a yi kisasi a kashe shi a ɗauki fansa, sai je ya shiga garin Makka. To ko ya shiga garin Makka bai tsira ba, ana tsaye da haddi a garin Makka. Amma yaƙi ne ba a yi a garin Makka. Shi ne ma'anar wala farran bidamin, wanda ya zudda jinin wani ya gudu. Wala farran bi harba, wala farran bi harbatin. Haka nan wanda ya gudu da abun sata, shi ne ma'anar harba. Ita ma Makka ba ta kare shi, sai a kama shi a yanke hannu, kaga an ɗan zubar masa wani ɓangare na jininsa. Kama shi a yanke masa hannunsa, za a tsaye masa da hajji. Ko kuma ya zama ma'anarsa alfasad, wato wanda ya gudu ya shiga garin Makka da ɓarna, don ya yi ɓarna, shi ma ba a ƙyale shi. Amma wasu daga cikin wani suka ce al-khurba shine al-fasad bi dhammil kha'i, al-khurba barna, amma al-kharba kuma sada. Riwayan ta zo da al-kharba. Kenan idan mutum barna ya je yi a garin Makka, za a yi maganinsa. Kamar yadda Qaramida suka je suka kama rusa ɗakin Kaaba suna yaƙi, ko kuma Haythamaniya suka je suka shiga garin Makka da yaƙi suna ta kashe jama'a har Kaaba. Wannan sai a kama su a dinga kashe su, a dinga kashe su, domin sun shiga da barna ne. Dole ne shiga da barna, kuma dole ne a yi maganin wannan barna din. Amma musulmi a kan kansu ba za su shiga garin Makka da yaƙi ba. Wannan hadisi yana nuna mana falalan garin Makka, gari ne mai daraja. An haramta wasu abubuwa a yi a garin, wanda kuma wasu garuruwan kuma halal ne. Saboda Makka shi ne garin da Allah ta'ala ya fi so. Allah sama da ya zo fita garin Makka ya tsaya wani wuri ya ce wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah wa laula anni ukhrijtu minki lama kharajtu. Ya ce wallahi Makka kai ne garin da ya fi kowane gari daraja, kai ne garin da Allah ya fi so. Ba don mutanenki sun fidda ni daga garin ba, ba zan fita ba. Kaga wannan yana nuna darajar Makka. Saboda haka Makka shi ne garin da Allah ya fi so a duniya, shi ne garin da ya fi daraja, ba garin da ya kai Makka daraja. Ba kamar yadda wasu malamai suke cewa Madina ta fi Makka daraja ba. Wanda suka ce Madina ta fi Makka daraja, suka ce dalili shi ne manzala ta sama ya ce lamau bi usaudi ahdikum fi duniya لموضع صوت أعدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إن متنزي أجي بلالا ساعة الجنة يا في الدنيا دا بندك يتكين تدرجة سوزيقا مدينة كما قواني وريا مصلاتي سنانسا روضة مدينة كما يتما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أبنك زكاني داكينا داكين عائشة كينا دا منبرينا دوسيني دا قتكين دوسين الجنة تقانو ري الجنة نيا قريم باكا كما بلالا كبهر موتر كما ذاك أجي كومو توتنكا كو جدن كما ذاك داني داني دان قرمين جدا وانن دانورين to kaga yafi inda ake aje bulala kuma inda ake aje bulala kawai yafi duniya da abin da ke cikin ta da wannan imam malik sai ya ce to madina tafi garin makka amma zance mafi inganci makka tafi garin madina saboda hadisin da muka faɗa da azu madina sama da kansa yace wallahi makka kai ne garin da kafi kowane gari kuma kai ne garin da Allah ya fi so shi yasa ibnu abdul bari yace haza nassu fi mahallin niza wannan nassi ne a mahallin jahiya me ma'anar nassi النفس كل لفظ واردي لم يحتمل الا لمعنى واحد لفظي ذو بعد او كم وتمعنى في غداديا كما هو الهكم اله واحد ابون بوتانكو غدا ديني لا اله الا هو الرحمن با ابون بوتا ده غسيا سي الله مي راما مي جين كاي با يند زاي كفسرا دي دو تمعنى ان با wannan ba to haka nan da aka ce wallahi innaka lakhiru ardi llah wa ahabbu ardi llah ila allah makka kai ne garin da allah yafi so kai ne garin da kafi daraja a bayan duniya gaba daya to kaga wannan ba yanda za a yi a masa tawili to kaga wannan shi ke nuna lalle makka shine garin da yafi kowane gari a duniya sai ce haza nassun fi mahallin niza ibnu abdul bari babban malami daga cikin malaman malikiya sai ce wala alla malikan lan yabluqu hadha al hadith watakila imam malik bai samu labarin wannan hadisin bane amma da ya san da wannan hadisin ya zo masa kafin ya fadi wannan magana cewa madina tafi makka da bai fadi haka ba da imam malik imami ne a hadisi saboda bin sa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai hadisi ya inganta to ya kan bar ra'ayin sai koma kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu abdul bari yace da malik ya san wannan hadisin bai zai ce madina tafi makka ba kenan inda kawai ka kaddara har a wurin malik makka tafi madina saboda wannan hadisin sannan hadisi yana nuna manzon Allah akan kebance su da wasu hukunce hukunce wanda kuma ba kebance wani da su ba kaman an halatta masa yaki a garin makka to amma ba a da awan wannan sai in akwai hujja kamar yadda muka faɗa yanzu ka ga anan yace inna allaha qad azina li rasulihi wa lam ya'zallakum cike nan magana ta kare Allah yayi wa manzonsa izini yaki a garin makka kuko ba muku izini ba to ka ga kana da hujjar cewa wannan hukunci yake banci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to haka nan hukunce hukuncin da aka kebance shi da su amma ka kawai mutum bare zo ga hadisi nan yayi bayanin hukunci kazo ka ce ai wannan kususiyar manzo Allah ne sai ce to kawo dalili in babu hujja sai mu ce a asali shine duk hukuncin da ya shafi manzo Allah ta sama ya shafi kowa da kowa shi yasa aka ce mu bi shi makauni ya tsaya in abu kawai mu yi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana sallah da takalmi su ma suna sallah da takalmi sai suka ga ya jefar da takalmin su ma sai suka kama jefarwa ba su tsaya suna tunanin a wannan kan ko ya kebance shi ne kila kususiyar sa ne wasu tsaya suna wannan a akila ko manzon Allah shi kadai ne aka kebance shi da wannan hukunci kawai sai suka jefar tunda manzon Allah ya jefar su ma dole su jefar tunda aka gama sallah manzon Allah sama ya tambaye su ya naga kun jefar da takalman ku sun mun ga ka jefar ne tunda ka jefar ku kaga babu inda za mu tsaya shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni mala'ika jibril ne zo ce min akwai najasa a takalmi na shi yasa na jefar da shi to kaga su kenan da babu bukatan su jefar to amma tunda an wajabta mana tsanani mu yi koyi mai tsanani da manzala sasana a kowane irin abu sai in dalili ya nuna wannan wurin ba a koyi da shi sannan ba za mu yi koyi da shi ba to kaga ba inda za a yi su tsaya manzo Allah ya cire takalminsa su kuma ce ba za su cire ba sai ce to daga yanzu duk wanda zai yi sallah da ta abin nan ya zo masallaci ya duba in takalminsa akwai kazanta ya goge in babu ya shiga ya sallah da shi a haka amma sallah da takalmi ba sunna ba ne kamar yadda suke ɗauka yawwa ja'izi ne ma mubahi ne in ka ya halatta kai sallah da takalmi ya halatta kai babu takalmi wato ba yabo ba fallasa kenan ba za a ce wanda yayi da takalmi ya fi wanda yayi ba takalmi lada ba ko wanda yayi ba takalmi ya fi wanda yayi da takalmi lada babu wannan don manzo Allah yayi sallah da takalmi yayi ba takalmi kamar khufi ne rukhsa ne ya halatta ai saboda haka kenan ba kuskure ne mutai dauke shi wani sunna ne sallah da takalmi mutane abin an yi shimfiɗa a masallaci masu kyau mutane sun wanke rigansu sun goge ka zo da takalminka kuma ka ce za ka shiga masallaci kai sallah ka bata shimfiɗan masallaci kazo kuma ka bata rigunan mutane ka hana mutane ne zuwa a sallah mutum yana sahu da kai in za a zauna ko za a yi sujjada ina tunanin zaka goga masa bayan takalmi kaga wanda ya dauki wannan sai zai zama na bai fahimci karatun bane wai dan masu masallacin suka baka duka kai ka jawa kanka yawa ba hadisi ne yake maka ba ya kamata a fahimci menene jaizi mubahi menene wanda yake mustahabi ko wajibi karatun baka fahimce shi sai ka je ka tabbaka shi bayan da ya kamata a tabbaka shi ba masallacin dadin ya shine babu shimfuda babu shimfuda kowa ya shiga da takalmin sai ya salla kawai kaza mutum fesfer rigar sare ya goge ta tana kelli yana da wuya a zamanin da ina aka samu rigunan ma a sati ai wanka sau daya ina aka samu ruwan da za a yi wanka ina ke da wadatan ban dakin ma sai an je jeji a biya bukata ga iska a gari da sanyi yaushe za ka yi wanka ba ta kama ba kaga za a iya jurewa amma irin yanzu fa za a iya jure irin wannan kuma zance mafi inganci ba sunna ba ne ya halatta ne in mutum ya yi da takalmi sallansa ta yi in ya yi ba takalmi sallansa ta yi to sai ka duba wanne ya fi maka sauki wanne ne ba za ka cutar da jama'a ba wanne ne ba za ka kawo rikici a masallacin unguwarku ba sai ka ɗabbaka shi in kai haka ka zama kana da fiqhu kenan malaka an ali radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu la takdhibu alayya فإنه من كذب علي فليتبوى مقعده من النار وتوانا حديث إمام البخاري أروى توشي أواني بابي ديتي باب كو باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم باب اللي في موندي يوم الزوء ألا كريا موندي يوم الزوء ألا كريا أنا نفهم موندي فتيوتما غنى يتي منزلة ما يا فتيتا كما الهالين بفتاوة وتواندي دنغن تاو من زوء ألا مغنر دبي فتاوة shine ya kirkiri kariya ya danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake magana ba wanda zai ba manzo Allah labarin kariya ba to in wannan ne bara a ce kazaba ala nabi ba sai a ce kazaban nabiya yayi manzo Allah kariya ba shi labarin kariya amma in an ce kazaba alaihi ya kirkiri magana ya ce shi ya fada kuma alhalin bai fada ba hadisin an ali radiyallahu anhu daga sayyidina ali Allah ya ridda shi قال يا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا تيوا لا تكذبوا علي كركو كيركيري مغانا كدنغن تامين الحالين بان فدا با شيني مانان كركو مين قريا شيني لا تكذبوا علي كركو مين قريا مانا كركو فدي وتا مغانا دا بان فدا با كوتي ني نا فدا كركو دنغن تامين مغانا دا بان فدا با متي تي منزون الله ياتي كما الحالين بي فدا با shine ma'anar la takzibu alayya yace fa innahu man kadhaba alayya fa innahu wannan dhamiru sha'ani ne ai fa inna sha'ana kenan fa innahu yanda sha'anin da lamarin yake man kadhaba alayya duk wanda ya kirkiri kariya ya danganta mini ya kirkiri magana yace ni na fada kuma ban fada ba falyatabawwa maqadahu minan nar ya tanadi wurin zaman sa daga wutan jahannama ma'ana makomarsa tabbas wutar jahannama ne kawai abin da ya kamata ya je booking kuma mota ne za ta tafi ka zo ka dan sa alama akan wani akan gidan gaba kujera ta gaba ko a baya a gefe kana son bakin window ka je ka aje alama inda kake son ka zauna kaga duk wanda ya zo bai zauna a wurin ba to haka nan duk mai yawa manzala ta sama ƙarya yake manzo Allah yake bai fada ba to ya sani tabbas makomar sa wutan jahannama ne ya je booking din wurin zaman sa shine ma'anar falle tabawwa yaje bukin ya sa dan alama inda zai zauna amma ya sani tabbas kan zai shiga wutan jahannama sai dai in ya tuba to anan mazala ta sama ce duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta masa ya tanadi wurin zaman sa a wutan jahannama tare da cewa kuma duk sauran ƙaryan ma akwai wa'idi da wutan jahannama duk ƙarya ko kai ka ba mutum labarin ƙarya ba haka ba ko ka ce wani ya fada bai fada ba shi ma duk sakamakon sa wutan jahannama ne saboda hadisin da yake cewa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'inda allahi kadhaba kashedin ku da ƙarya saboda ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirci fajirci yana kai mutum zuwa ga wutar jahannama mutum bai gushe ba yana ƙarya har a rubuta shi makaryaci a wurin Allah kenan duk mai yin ƙarya ya dauki hanyar tafiya wutar jahannama kowace iri kuma ko ka ba mutum labarin ƙarya ko ka ce ya faɗa alhalin bai faɗa ba ka kirkiri ƙarya magana ka danganta masa duka wata kamakon wutan jana wani amma na mazala ta sama sai ya kebance ce duk wanda ya kirkire ƙarya ya danganta mini ya tanadi wurin zaman sa wutan jahannam cewa ka tanada nan ma'ana dama already direct da ka za wutan jahannama za ka tafi amma cewa in kai ƙarya zai saka zama fajiri fajiri kuma zai kai ka wuta kaga wannan akwai wata yar hanyar da za a bige nan kafin ka tafi wuta amma wannan kai sai ka wutan jahannama za ka tafi saboda ƙarya wa manzala ta sama ba daidai ne da kaiwa wani ƙarya ba yasa ce fa inna kadhiban alayya laysa kadhibin ala ahadin minkum man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar yi mini ƙarya a kirkiri magana a ce na faɗa alhalin ba faɗa ban faɗa ba ba fa daidai yake da ka ce zaidu ya ce kuma bai ce ba duk da wancan din ma haramun ne amma na manzo Allah ya fi tsanani saboda me za a gina wasu hukunce hukunci na addini a bisa wannan maganar da ka faɗa don maganar manzon Allah shari'a ce maganar wani kuma ba shari'a ba ce sai da ke ce duk wanda ya kirkiri magana ya danganta min ban faɗa ba to ya tanadi wurin zaman sa a wuta to kaga wannan ya kamata mutane su ji tsoron Allah in ka kirkiri ƙarya ka danganta manzon Allah sallama ka kirkiri wani hukunci ne a shari'a in ka kirkiri wani hukunci a shari'a ka ce haka yake ka yi wa Allah ƙarya ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta Allah ya ce qul innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله حرمت الفاشا ظاهري ده باطني ده أيوكا صابون الله ده زالونتي ده شركة كما يا حرمت كركري كريا أدنغان تامسا إذن كتي وانا أبو كنتين سحراموني باكا ده هجة ده القرآن كو حديثي كايو الله كريا كايو مزا الله كريا إن كتي حلالني baka da hujja kai wa manzo Allah kai ko kace wajibi sahabi ne duk ƙarya ne saboda babu mai shir'anta wani abu sai Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda yawa Allah ƙarya to ya sani kuma abun nan al'amarin ba daidai yake ba daidai yake da mai da kai wa wani ƙarya ba kisa ce a wata ya ce wala taqulu bima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كركوي harshenka duk abun da ya kawata maka ka fada kace wannan halal ne wannan haram don ka kirkiri ƙarya ka danganta Allah kaga ko baka ce Allah ya ce haramun bane ko Allah ya ce kaza ba indai kace halal da haram to ka kirkiri ƙarya ka danganta Allah ta'ala kuma gidi ta lace duk mai kirkiran ƙarya ya danganta Allah ba zai samu rabo ba ranar kiyama ma'ana wutan jahannama zai tafi ko manzo Allah kai wa ƙarya zaka tafi wutan jahannama balle ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wasu yan bidiya da suka zo wannan hadisin ana ce musu karramiya sai suka ce to Allah wa'annan manzo Allah ya haramta ayi ƙarya a kansa wanda aka ce alayyan nan kaman a larabci zai bada wani abu ne da zai cutar da kai in an ce ala yanzu idan ka ce abun nan da'autu lahu kaga ka masa addu'an alkhairi kenan amma in ka ce da'autu alayhi ka masa mummunar addu'a to sai suka ce manzon Allah ya hana an yukzaba alaihi a masa ƙarya wanda za ta cutar da addini ta cutar da shi amma bai hana an yukzaba lahu ba a yi masa wani ƙarya wanda zai amfane shi zai amfani addini a kirkiri magana a ce ya faɗe ta kuma alhalin bai faɗa ba amma wannan din zai taimakawa addini zai taimakawa shari'a sai suka ce in wannan ne ya halatta suka ce a alayya dinnan akwai mafhumi man kadhaba alayya to mafhumu kenan man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nari suka ce mafhumi wani hadisin man kadhaba lahu shi kuma fala shi alayhi wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta mini yace na ce ban faɗa ba wannan zai kawo wani abu ne na shari'a wanda babu a shari'a ya cutar da manzala ta sama amma man kadhaba lahu kuma wanda ya wata ƙarya da za ta amfane shi kuma suka ce wannan ya halatta sai suka dinga kirkiro hadisai na ƙarya suna ta sawa a cikin shari'a sai idan manzo Allah yake wannan abu halal ne ai wajibi ne ko kuma mustahabi ne sai su karo hadisai na ƙarya su yi ta kawowa wai zai karfafa bi wannan mustahabin ko wajibin in wani shine hadisu targhib ko kuma hadisai na tsoritarwa manzo Allah yake wannan abu haramun ne sai su dinga kirkiro hadisai na ƙarya duk wanda ya kaza zai shiga wutan jahannama za a masa kaza ranar alkiyama su yi ta faɗan wasu abubuwa wanda manzon Allah bai faɗa ba wai ai wannan zai karfafa shari'ar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to da haka wannan ƙaryan da aka danganta masa ko maganar da aka fada bai fada ba, ai tana karfafa shari'ar sa ne, wannan ba cutar da shi za ta yi ba, sai suka ce ya halata. To kaga wannan jahilci ne, jahilci ne. To da haka man kazzaba alayya, duk wanda ya kirkiri ƙarya yace na fada ban fada ba, sawa'un ƙaryan da za ta cutar da addini ko wanda ba za ta cutar da addini ba, duk hadisin nan ya haɗe shi, falyatabawwa maqadahu minan nar, ya tanadi wurin zama sa wuta. Ka ba da labari ka ce wanda ya kaza ranar alkiyama mala'iku za su kama shi su daure shi su dunkule shi su sa shi a wutan jahannama, kuma ka ce wannan baka cutar da addini ma, ba ya gaya maka za a yi haka? Idan aka ce wannan abu haramun ne, an faɗa maka irin nau'in azaban da za a yi wa mai shi, ba faɗa ba kai kuma ka kirkiro ka faɗi abin da Allah bai faɗa ba, ba kai za ka tsara masa yadda zai masa hukunci ba, ko kuma wannan abu mustahabi ne a yi shi, kai kuma sai ka zo ka ce duk wanda ya ce yana da lada 2000 ko lada 70,000 ko idan kai wannan aikin kana da ladan annabawa 60,000, ko mutum ya ce ai wannan zai taimaka wa addini, ya san ƙarya yake yi amma sai ce zai taimaka wa addini, wannan ai karfafa ainihin shari'ar manzo Allah ya sassa. Ka zo ka ba shi ladan, kenan kai za ka tsara wa Allah yadda zai ba da ladan, har ka zo ka fifita wani miskini akan annabawa, annabawa ma dubbunai, kuma a ce baka da laifi in kai haka? In ba jahilci ba za a mutum ya yadda da wannan, sai dai jahilci. Wanda shi ne haka ana, haka aka yi tayi wasu a can ba suka dinga kirkiro hadisai, akwai a hadisu fadailul Qur'an, kowace sura tana da falala, sura sura abun da yawa aka tambaye shi aka ce wai ina ka samo wannan hadisin, ai Ikrama an ibn Abbas kaza kaza, dace wallahi ni kawai na ga mutane suna sakaki wajen karatun Qur'ani, sai na dinga kirkiro hadisai wanda suke kwadaitarwa karatu al-Qur'ani don in zaburar da su, haka kuskure ne wannan. In ka musu tarbiya za su karanta al-Qur'ani, hadisan da suka zo da su ingantattu wanda suke nuna ladan karatu al-Qur'ani sun isa, kowane harafi ɗaya lada goma, kowane harafi ɗaya lada goma, wanda ya kware wajen karatu al-Qur'ani yana tare da mala'iku, wanda yake abin da yake ina wajen karantawa lada biyu za a ba shi ladan iinansa da ladan karantawa, wannan bai sai kwadaitar ba. Qur'ani yana ƙara tsoron Allah, yana goge zuciyan sakan zuciya in ana karanta shi. Gidan da ake karanta al-Qur'ani da wanda ba a karantawa kamar rayayye ne da macecce, kamar mai rai ne da wanda yake macecce tazaransu. Akwai hadisai ingantattu da yawa wanda suka zo akan wasu surori ko suka zo akan Qur'ani gaba daya, wannan sun isa su kwadaitar da mutum. Amma kar ka kirkiro maganan da manzo Allah ya sanar bai faɗa ba sannan ka zo ka ce ya faɗe shi. Idan kai haka ka yi kuskure kuma ka abin nan ka kawo wani hukunci da Allah ta'ala bai kawo shi ba, to wannan shine sai ka ji mutum sai ya zo ya karanta maka hadisi sai ya ce wai ya fahimci maganan a cikin hadisin ne ko ayan al-Qur'ani. To ai mafhumi abin nan wani abu ne a usul fiqh, yana ce masa mafhumul mukhalafa, man kadhaba alayya shikenan mafhumul mukhalafa, shikenan man kadhaba lahu, wanda ya min ƙarya, man kadhaba alayya, wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta mini zai cutar da ni ya tani wani zama a wuta, sai sai to man kadhaba li kuma wanda ya kirkiri ƙaryan da ba za ta cutar da shi ba shi kuma ba za zai shiga wuta ba. To wannan hadisin babu mafhumi a jikin sa, kamar hadisi da yawa ayoyin al-Qur'ani da manzo Allah ya haramta ƙarya mutlaka, duk wanda ya ƙarya kama hanyar wutan jahannama, kaga ba a ce mai amfani ko marar amfani ba ko da irin ƙarya. Sannan akwai ayoyin al-Qur'ani da suke da irin wannan baka isa ka ce suna da mafhumi ba, kamar wala taqulu riba adafan mudafa, la taqulu riba adafan mudafa, kar ku ci rikin baninki, sai ka ce a to sai dan kadan ne in ba ninkin baninki bane riba ta halata, kagan kai haka jahilci ne wannan. Sai ka ce in yar kaɗan ne ta halatta tunda Allah ta'ala ya ce karkace riba ninkin baninki, sai ce maka a wannan a al'adan su suna cin riban ninki baninki ne a ninninka, sai za ka ce kada su ci. Amma akwai ayoyin al-Qur'ani da suke haranta kuma riba kowace iri ce komin kankanta, haka nan hakim manzo Allah ya sanar ya ce abin nan riba tana da kofa 70 da wani abu, aisaruha mithlu an yanki ar-rajulu ummuhu, mafi kankantar riba da mutum zai ci kamar ya je zina da mahaifiyarsa ne hukuncinsa. Za ka zo ka halatta riba yar kaɗan ne ba zai yiwu ba. Haka nan wala taqtulu auladakum min imlaqin, kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci, sai ka ce to wannan yana nuna in ba tsoron talauci ba ne ya halatta a kashe su, in yaro ya baka hauji zai ka ɗau takobi kawai ka tsare wuyansa kenan. In kai wannan fahimtar ka yi jahilci, saboda mutanen jahiliya suna kashe ƴaƴansu ne don kar su yi talauci, ƴaƴa mata wai suna jawo talauci, za ka ce karo kashe su don tsoron talauci. Allah ne yake azurta ku da ku da su din gaba da, sai kuma zai ga to Allah ya kashe ƴaƴa domin talauci, in domin haushin su kake ji zaka iya kashe su. Kaga in kai aka ka jahili, haka nan ayoyin alqur'ani da yawa wanda ainihin wato babu abun nan, baraka yi mafu baraka ainihin kace suna da mafhumul mukhalafa ba. Sannan mala yace an Salamata bin al-Aqwa'i radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. من ذا الله صلى الله عليه وسلم قد أبي سلمة قوان دق سلمة بن الأقوى رضي الله عنه ألا أرددش قال إيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول يناتوا من يقول علي duk wanda ya faɗi wata magana ya danganta mini malam aqul abinda ban faɗa ba falyatabawa maqadahu minan nar ya tanadi wurin zaman sa a wutan jahannama kenan wuta zai koma sakamakon sa wutan jahannama ne wannan hadisin bai da bambanci da wancan man yaqul alayya malam aqul wanda ya faɗi abinda ban faɗa ba yace na faɗa shine daidai da man kazaba alayya wanda ya kirkire ƙarya ya danganta mini a wata riwayar man kazaba alayya mutaammidan wanda ya mini ƙarya ya kirkiri magana da gangan ya faɗa kuma ya san yace ni na faɗa ya san ƙarya nake yi ya tana da wurin zaman sa a wuta to kaga mutaammidan din nan na ya san cewa ƙarya yake yi ya san ƙarya yake yi ni ban faɗi magana ba yanzu manzo Allah sama sai ya faɗe ta shine ma'anar mutaammidan ya tana da wurin zaman sa a wuta to kaga mutaammidan yana da mafhumul mukhalafa ne mafhumul mukhalafa wanda ya mini ƙarya akan kuskure shi bai shiga cikin wannan hadisin ba shi ba dan wuta bane tunda yake mutaammidan wanda ya mini ƙarya da gangan kenan wanda ya akan kuskure shi bai karyata da wurin zaman sa a wuta an yafe masa saboda hadisin da yake cewa rufi'a an ummati al-khata wan nisyanu wa mastakhrihu alai an dauka cewa al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu kai ka dauka hadisi ne sai ka zo ka faɗe shi a matsayin hadisi ko su budda baka ne abinda kake son ka faɗa daban sai kake manzon Allah ya ce kaza ya ce halal kace haramun wannan su budda baka ne Allah ba zai kama ka da wannan ba kaga kuskure ne to kaga anan mafhul hadisi yana da mafhul mukhalafa man kazaba alayya mutaammidan shi yasa wasu hadisin suke fassara shi man haddatha anni hadisan wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa adu kadhibi duk wanda ya bada labarin wani hadisi kuma ya san hadisin nan ƙarya ne ba ni na faɗe ba ni na faɗa ba yana daga cikin masu ƙarya shi ma kaman ya kirkiro hadisin ne ya me ya faɗa shine ma'anar wa huwa yara annahu kadhib ya sani cewa ƙarya ne to sai zuwa tirawan man haddatha anni hadisan yura annahu kadhib fa huwa adu kadhib duk wanda ya kirkiri duk wanda ya bada labarin wani hadisin yura da ake zaton ƙarya ne ni ban faɗe shi ba to yana ɗaya daga cikin maƙaryata to kenan akwai hadisi guda biyu karka kuskura ka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ana da ilimin ƙarya ne shine hadisi mawdu'i ƙarya aka kirkira aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka kuskura ka je kana faɗan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ka dinga faɗan hadisin kuma alhalin hadisi ne na ƙarya ka ce manzon Allah ya faɗa to nan ma kamar kai ne ka kirkiro shi akwai kuma hadisi matruk hadisi matruk shine mutum ne mutaammil kadhib a hiransa da mutane yana ƙarya amma ba taba kama shi yayi wa manzon Allah ƙarya ba wancan na farko ya yana yi wa manzon Allah ƙarya dama yana kirkiro hadisai ya faɗa kaga wannan tabbas ƙarya ne in ka isar da hadisin a haka to kai ma kai wa manzon Allah ƙarya to akwai kuma hadisi matruki mutumin a hiransa da jama'a yana ƙarya amma ba taba kama shi yayi wa manzon Allah ƙarya ba sai malamin hadisi suka ce ba a karban hadisin sa tunda yana yi wa mutane ƙarya zai ce wani ya faɗa wani bai faɗa ba wani labari ya fice ya faru kuma bai faru ba to wannan kan zai iya wa manzon Allah sa sama ƙarya hadisin sa sai zama hadisi ne matruki saboda a masu ruwan akwai mutahabbil kadhib to shine wannan wanda yake cewa yura annahu kadhib ana zaton ƙarya ne ka garzance mafi rinjaye ko mafi rinjayen zaton mutane ko tunanin mutane ƙarya ne wannan hadisi tunda mutum na maƙaryaci ne wani labari dai zai baka ka yadda da shi to shi ma in kace qala rasulullah manzon Allah ya ce to nan ma ka zai ƙarya kai wa manzon Allah ƙarya shi zai ne ma'anar wa huwa adu al-kadhibin to da kenan hadisin da ake cewa manzon Allah kuma ya ce shine hadisi sahihi ko hasan amma hadisi mawdu'i sai dai kace yazo a hadisi na ƙarya an ce manzo Allah ya ce kaza amma ƙarya ne. Hadisi matruki shi ma sai kace yazo a hadisi hadisin da bai inganta ba an ce manzo Allah ta sama ya ce kaza amma hadisin nan ba gaskiya ba, kaga hadisi ne matruki kin. To akwai hadisi da'ifi wanda bai kai matsayin matruki ba, to shi ma ba za ka ce manzon Allah ya ce ba kai tsaye, sai dai ka ce ya zo a hadisi da'ifi manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce kaza, kowa ne ya ce manzon Allah ya ce kaza, sai ka sassauta. Amma in kai tsaye ka ce manzon Allah ya ce ya ce kaza, ai ka nuna kenan kaman ka yadda da hadisi. To hadisi sahihi ko hasan shine kawai wanda ake wannan, don ka guje wa wannan hadisi, kar ka fada cikin hadisin da yake cewa man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maqadahu minan nar, wanda ya faɗi abinda ban faɗa ba yace na faɗa ya tana wurin zamansa a wuta, ko kai ka kirkira ko ne kirkiro ka faɗa, to duk kun yi tarayya a cikin wannan ƙarya din. Hadisi na gaba, an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala la abunna tasammu bismi wa la taqtanu bi kunyati wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna shaytana la yatamassalu fi surati wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar, haka wanda ya zo da muta'ammidan. Hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi, anin nabi sallallahu alaihi wa sallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace tasammu bismi, ku yi suna da sunana, ma'ana tasammu ku amsa bismi da sunana, ya halatta ce maka Muhammadu ka amsa, ko Ahmadu ko Mahmudu, duk sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. So da haka kenan za ka iya sa wa ɗanka suna iri na manzala ta sama, za ka iya sa wa kanka suna iri na manzala ta sama, wannan babu matsala, sunanka Muhammadu ko Ahmadu ko Mahmud. Sai ce wala taqtanu bi kunyati, amma kar ku sanya wa kanku alkunya da alkunyata. Menene alkunya? Shine ace baban wani ko kuma mamar wani. Alkunyatu shine ma suddira bi abin aw ummi, haka da suke ba sa kiran mutum ga sunansa, sai dai a ce abu wani, abu fulan, abu zaidin, abu turaij, abu muhammad, abu ahmad, abu abdullah, abu abdurrahman, baban abdurrahman, baban muhammadu, baban wani. Kuma har yanzu laraba suna da wannan al'adan, har yanzu nan kowane balarabe za ka je yana da alkunya baban wani, sai dai in bai aure ya haifu ba. In mace ce za a ce ummu kaza, ummu ibrahim ko ummu abdullah, mahaifin maman abdullah, su al'adansu ne ka kira mutum da sunansa gayansa, ai baka karrama shi ba, sunansa abdullah ko ka ce abdullah baka karrama shi ba, sai a duba waye ɗansa daga cikin manya-manyan yayansa, sai a ce baban wani. Mu ma muna da wannan al'adan, sai dai bata yi girma ba, me ma nan bata yi girma ba, yara ne suke gaya wa na sama baban wani ko maman wani, amma sauyinsa ko wanda suke sama da shi suna kiransa da sunansa kai tsaye, in Ibrahim ne Ibrahim, in Musa ne Musa. To amma su larabawa ko kana sama da mutum ko ainihin babansa ko babbansa ko abokanensa, duk suna kiransa da baban wani. Haka ne in mace ce kuma mahaifiyar wanci. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Muhammad, alkunyansa kuma Abu Qasim, shi ne babban ɗansa Abu Qasim. To amma larabawa ba za su zo su ce ya Muhammad, sai dai su ce ya Abul Qasim, ko ya ayyuhar rasul, ko ya ayyuhan nabiyyu, ko ya rasulullah, ko ya nabiyyallah. Amma ba za a zo kai tsaye ya Muhammadu ba, ya manzon Allah, ko ya annabin Allah, ko ya baban Qasim, Abul Qasim. To amma ba mai zuwa ya ce ya Muhammad, sai dai in balarabin ƙauye ne, don akwai mutanen ƙauyen da suka yi haka, suka zo bayan ɗaki tun bai fito ba a gidan, yana gidansa, suka zo bayan gidansa suna cewa ya Muhammad ukhruj, ya Muhammadu ka fito ka fito, komai matsayinka wani zai iya maka wannan kwaba, komai matsayinka sun ne zai kira ka da gayan sunanka kuma ya doka maka kira. To manzo Allah ya sanar shi ba wai ya yi fushi ba ne, amma Allah ta'ala sai ya nuna ya koya wa larabawa ladabi, ya ce kar a dinga kiran manzo Allah ya sanar da gayan sunansa irin wannan kiran, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun, masu maka shela suna kiranka a bayan ɗakunanka ya Muhammad Muhammadu ka fito, ya ce mafi yawancin su ba su da hankali, mutane kawai ne suna da wauta, sai ma nan la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja lakana khairan lahum, su zauna su jira ma har ka fita. To ba su saba mu'amala da jama'a yanda ake karrama ne mutane ba, shi yasa rayuwa a cikin jama'a yakan saka koyi wasu ladduba kai baka san ma ka koye su ba, sai ka je kana rayuwa da waɗanda ba sa rayuwa cikin jama'a, mutanen jeji ko kauye, sai kaga a sai kana da wani ladabin da ba su da shi, wani karrama zai kaga ba karrama na gaba, ba wani abun nan sassauci, ba hakuri, in kai wa mutum abu take zai rama ko ya gaya maka bakaken maganganu, ko ka nemi wata alfurma wanda in a gari ne za a maka ita ba damu ba, amma a kauye mutum kauye sai kaga ina ba zai maka wannan alfurman ba, to sai ba Qur'ani sai ladattar da su. To sahabbai ba sa kira manzo Allah sama Muhammad, sai manzo Allah yake to za ku iya sa sunana, su ma sauran Laraban ai kowa baban wani ake cewa. To amma yanzu idan ka ce ka sa wa ɗanka Qasim, Al-Qasim sunan ɗanka, sai aka zo ka ce a ce maka baban Qasim Abul Qasim, sai aka zo ana zaune manzo Allah yana ce masa Abul Qasim, ana zaune a abin a fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ga jama'a ga manzo Allah yana wurin, so ni yazo ko akan hanya manzo Allah na wucewa, so ni yazo yace Abul Qasim, ko ya Abul Qasim, ya baban Qasimu, kuma kai ma kana wurin baban Qasim din ne, manzo Allah baban Qasim, kaga dukan ku biyu za ku yoya, ya Abul Qasim manzo Allah wayoya, kai ma ka wayoya, kuma sai zaman ba manzon Allah ake nufi ba, kai ake nufi, ai ba ku kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fata mun fahimta, kamar yanzu sunan ku ko biyu sai su zama iri daya, kuna wuri sai wani zai kira wannan sunan dukkanin ku sai ku dauka da ku haki, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yadda a masa haka ba, tunda ana kira Laraba suna kiran suna mutane da alkunyan su ne baban wani, to ba za ka ce wa kanka ka sa wa kanka Abul Qasim ba, ko da kana da Qasim sai dai ka samu wani yaron kuma daban a ce maka baban Abdullahi, amma a ce maka baban Qasim, kuma manzo Allah baban Qasim a zo a kira a ce baban Qasim dukkanin ku koyo waya, ayin an yi haka ba yau manzo Allah ta sama ladabi, shi ba shi kake kira ba ya amsa, sai ka ce a ba kai nake nufi ba wani ne, a cikin taro manyan mutane babban mutum zai ka zo ka kwala masa kira sai ya ce na'am, sai ka ce a ba kai nake kira ba wancan nake kira, ka nuna wani, don Allah ka kyauta masa baki ba ladabi a cikin wannan, to shi yasa aka ana ladabtar da sabon manzo Allah sama yanda za su kira sunansa. To amma in ka sa wa kanka suna Muhammadu, ai ba da Muhammadu za a kira ka ba, in a zo ana cewa ya Muhammad manzo Allah ba da zai waya ba, ya san sabon su ba za su kira shi da wannan sunan, kuma ba a faɗa ma, sai dai mutum daga ƙauye yake wannan zai iya faɗan wannan, to shi yasa yace za ku iya sa alkunyata amma ba za ku iya sa, za ku iya sa sunana amma kar su karku sa alkunyata. To amma shi ma wannan malamai suka ce a zamanin manzon Allah ne ba a yi sallallahu alaihi wasallam, saboda illan da na fada, in aka kira manzon Allah zai dauka da shi ne kuma ya zama ba shi bane, amma ba manzala ta sama ya rasu magabata sun sawa kansu alkunyan Abul Qasim baban Qasim, to da lokacin da ce Abul Qasim to manzala ba nan ballatana sai dauka da shi ake, wannan ya halatta amma a lokacin da yake rayi bai halatta ba, sai ce wa man ra'ani fil manami, duk wanda ya gani a halin bacci fakar ra'ani, tabbas ya gani inji manzala ta sama, wanda ya gani a mafarki to tabbas ya gani haƙiƙani na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa inna shaytana la yatamassalu fi surati, yace saboda shaytan baya misaltuwa a cikin surata. To yanzu manzo a wannan hadisin me za mu fahimta, idan ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a surarsa a yanda yake to shi ka gani a mafarki, domin hadisi yace marra'ani, wanda ya gani fil manami a mafarki faqar ra'ani, tabbas ya gani, to wataƙila sai ka ɗauka a kotaya ka ganshi, sai ce fa inna shaitana la yatamassalu fi surati, shaitan baya misaltuwa da surata, bai isa ya zo a surata ya zo maka kana bacci, ya zo maka a surata alhalin kuma shi shaitan din ne, bai isa haka ba, sai dai ni in zo maka a surata. Ina fata mun fahimta, kenan shaitan zai iya zuwa da suran wani abokinka ko sarkin garinku, sai ka dauka sarkin garin ne ko abokinka ya zo ka farka sai ka ga mafarki kake shi ko ba shi ka gani ba, wani abin nan shaitan ne ka gani, zai iya surantuwa da suran kowa amma ba zai surantu da suran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan in ka ga manzon Allah ta sama a surarsa yanda take to shi ka gani, wannan kuma daraja ne, daraja ne, wato me ma'anar a surarsa, malamai sun wallafa littatafai ko ina nan cikin hadisai Bukhari Muslim da sauransu siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Tirmidhi ya wallafa ash-shama'il al-muhammadiyya, tabi'unsa da suransa da sifofinsa, aka yi ta bayanin yanda tsawon manzon Allah ta tsaya yake dogo ne amma dogo matsakaici, ba dogo wanda ya wuce gona da iri ba, kuma shi ba gajere bane, ma'ana dai siffa ta tsakatsaki, sannan fari ne ba baki bane, wato farinsa kuma yana karkata zuwa ga jaje-jaje, fari-fari jaje-jaje haka fatansa take, mutum ne mai yawan gashi, mutum ne mai fadin kirji, mutum ne mai manyan ido, gashinsa irin na Larabawa ne, ba wanda yake dunkuluwa ba, ba jadar rafi ba ne. Aka dinga siffanta mazala ta salama ya tsunsa da komai nasa, ta yanda in ka karanta, in ka ga mazala ta suwa za ka gane shi ka ce wannan mazan Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To sai kai mafarki sai ka ga mazala ta sama irin yanda sahabbai suka siffanta shi a cikin hadisai ingantattu, to tabbas mazala ta sama ka gani a mafarki. Sura sane ta zo maka, wannan kuma daraja ne. To amma idan ka ga wani abin nan sarkin gari a suran, ka ga wani mutum a suran sarkin garinku ko jauron garinku ko mai unguwarku, sai ya ce maka ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka farka. To kar ka yadda ka je ka ba da labari ka ce kai mafarki ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ga jauron garinku ko kuma sarkin garinku ko mai unguwarku, shedan ne ya surantu da suransu. Amma ba za ka gani ko ka ga wani mutum baki baka san waye bane, wani baki gajere baka san waye bane, sai ya ce maka manzon Allah ne shi, ka ce kawai shedan yayi ƙarya, domin bai fito a suransa ba. Manzon Allah dogo ne kuma fari, kaga ya saba suran mazala sa. Ko kaga gashin sa irin na bakakin mutane, ko da fari ne dogo, mazala gashin sa irin na Larabawa ne. Ko ka ganshi mai kananan ido, ba manzon Allah sa sama ka gani ba, shedan ne maka ƙarya ya ce shi manzon Allah ne ya zo maka a suran wani, amma ba suran mazala sa sama ba. Ina fata mun fahimta. Kenan mafarki kaga mazala sa salama yana buƙatan ka je kai wa malami bayani, wanda ya san sirar mazala sa salama, ya san siffofinsa, ka masa bayanin ga yanda ka ga manzon Allah in ya siffantu, in suran ta yi daidai da irin suran mazala sa salama yanda ya zo a hadisai ingantattu, sai malami ya ce maka eh manzon Allah ka gani. Amma in ka kauce ya zamana siffan ba haka ba ne, zai ce maka wannan shedan ne ya zo maka wata sura, ya ce maka manzon Allah ne, amma ba shi ba ne. Kai akan kanka in ba karatu kai ba, ba ka isa ka gane ka ga manzon Allah ta sama ko ba ka gan shi ba. To kaga kenan mutane su je na rutuwa, mutum bai karanta siffofin manzon Allah ta sama ba, sai zai ce maka ya mafarki ya ga manzon Allah. Shedan zai iya siffantuwa da siffan wani, ya zai ce maka ya ga manzon Allah, ya ce maka shi manzon Allah ne, dai shedan makaryaci ne. To wasu kuma su je wasu ɗauko shari'a ta wannan hanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutum ne ya zo da siffa irin ta shedan, sai ya zo ya ce maka wai shi manzon Allah ne, kuma ya dinga maka wahayi, ya dinga baka wasu hukunce-hukunce wanda suka saba wa Alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga shedan ne yake wannan aiki. Sai idan ka farka sai ka ce ai kai ka ga manzon Allah ta sama ya halatta maka abubuwan da Qur'ani da hadisi ya haramta, saboda haka kai yanzu ka kai wani matsayi a walittaka, ya halatta kai ka yi amfani da wannan shari'ar da manzon Allah ya baka a mafarki, ka bar kuma wanda yake na hakika na Qur'ani da hadisansa. Sai mutum ya ce ba manzo Allah sa sama ka gani ba, baka ga manzo Allah sa sama ba, kaga dai shedan yayi maka ƙarya. Amma wasu a haka suke tafiya din, sai kaga suna yin wasu abubuwa sai su ce wai a mafarki suka gani. To Allah ta'ala ya ce mu bi mafarki ne, ya faɗa ba Qur'ani da hadisi ya ce mu bi. Saboda haka in kuma manzo Allah sa sama ka gani a suransa, wallahi ba zai gaya maka abin da ya saba wa shari'ansa ba, ba zai gaya maka abin da ya saba wa Qur'ani ko hadisi ba. Saboda addini ya riga ya cika al-yawma akmaltu lakum dinakum, tun kan yarda sai Allah ta'ala ya saukar da ya cika addini, mazala bai kara wata shari'a ba rayuwar da ya bayan saukan wannan aya, ba wani abu na shari'a da ya kara har yarda su yana rayuwa, a yanzu a mafarki zai kara wani abu ne ko ya rage, bai zai rage ba. Saboda haka idan kana da ilimi, kana da tsoron Allah, sai ka gane duk abin da ka gani a mafarki sabanin shari'a ka ajiye shi a gefe. Shedan ya zo wa Abdulkadir al-Jilani, shine al-Jilani wanda ake danganta masa dariƙar Qadiriyya, kuma alhalin shi bai yi ta ba, wannan bawan Allah malami ne mutumin kirki. Shi kenan sai shedan ya zo masa a wata sura, sai ya ce masa shi ubangijinsa ne, ya ce masa ana rabbuka, ni ubangi ne ubangijinka, ya ce masa ka je ka aikata duk abubuwa na haramun na alfashin nan gaba ɗaya na halatta maka. Shi kenan da ya zo wajen almajiransa, sai ce shedan ya zo masa a mafarki, ya zo ya ce masa wai shi ubangijinsa ne, kuma ya halatta masa duk wasu abubuwa na alfasha na haramun. To sai suka ce masa ya kai ka gane cewa shedan ne, wani ne ya zo masa a mafarki ya ce masa shi Allah ne, kuma ya je ya aikata duk abubuwa na haramun. Sai ya ce masa ya kai ka gane cewa shedan ne, ɗalibansa suna tambaya, sai ya ce da abubuwa guda biyu. Abu na farko ya ce ana rabbuka, bai zai ce ana Allahu ba, don Fir'auna ma duk kafircinsa cewa ana rabbukumul a'la, sai amfani da rabu bai ce ana Allahu ba, bai ce ni ne Allah, ya ce ni ne Ubangiji. Na biyu kuma ya ce ya halatta mini dukkan wasu abubuwa na sabon Allah na haramun na je na yi, ya ce to wannan kuma ya yi karo da abun da Ubangiji ta halaye, inna Allah la ya'muru bil fahsha'i wal munkar, Allah ba umarni da alfasha da munanan ayyuka, shi kuma ya ce in je in aikata alfasha da munanan ayyuka ya halatta mini. To Allah kuma bai zai magana zai warware ta ba, to da haka sai gane cewa me ƙarya wannan shaidan ne kawai. Don kana da ilimi haka zaka gane, in wani ya zo maka a mafarki, shaidan ya zo maka a mafarki ya ce maka shi annabi ne ko shi Allah ne, ya baka wata abubuwa na shari'a, sai ka ce ƙarya kake yi. Duk abin da ya saba a shari'a wani ya baka shi ko a mafarki, to kace shaidan ne. Don Allah bai zai warware abin da ya kawo na Qur'ani na shari'a ba, manzo sama bai zai warware abin da ya ga mana na hadisansa ingantattu na shari'a ba. To da haka mutum sai ya gane wannan. Amma bin mafarki ko shakka babu wannan rudun shaidan ne, sai mutum ya je halatta wa kansa abin da yake haramun ne. Shi yasa za a ga wani wai ko halal haramun ne a wurin ku, amma shi kuma ya halatta masa saboda ya kai wani matsayi a wurin Allah ta'ala. To duk irin wannan rudu ne na shaidan yake zuwa musu a mafarki, yana musu irin wannan wahayi din. Allah ya tawaje. Sai ya ce wa man kadhaba alayya mutaqidan, duk wanda ya min ƙarya da gangan, yace na faɗi magana ban faɗe ta ba da gangan, falyatabawwa maqadahu minan nar, ya tanadi wurin zamansa a wutan jahannama. Kaga inda kuskure ne kenan, ba za a ce dan wuta bane, saboda Allah ya dauke al'ummarsa kuskure ko da mantuwa. Sai ka ce maganar wani malami ne, sai ka ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce, a bisa kuskure. Kana son ka faɗi sunan malami, sai ka ce manzon Allah ya ce kaza, wannan kuskure ne. Ko ka manta, ka dauka hadisi ne amma ba hadisi bane, maganan wani ne daga cikin malamai, mantuwa kai, Allah ba zai kama ka da wannan ba. Shi yasa wannan hadisi yace muta'ammidan, inda gangan yayi to dan wuta ne ta nadi wurin zaman sa a wuta. Allah kare mu daga wutan jahannama. Allah nuna mana gaskiya, gaskiya ne ba mu ikon binta, nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon ne santanta. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.